Manunia. Ni wannan ya tuna min da abin da ya faru a shekara ta 2010 kuma yana tsoratar da ni. Abin da ya faru ba abin jin dadi ba ne. Dubban mutane muka asara.
Tsohon gwamnan jihar Kaduna har sau biyu sanata Ahmad Muhammad Makarfi kenan game da saka-sakar siyasar addinin da yace idan ba a bi hankali ba za ta iya haifar da barazanar tsaro. Su kuwa masana da masu ratsaki game da zabukan da suka gudana a Nigeria ga yawa duniya suke irin abubuwan da suka gani game da na'urar tantance masu zabe da aka kirkiro.
Abin da muka ce shi ne idan aka yi zabe wannan sakamakon hukumar zabe za ta yi aikawa cikin sabanta. Wace muka ana zabe a dinga kun ganin sakamakon a can ba.
Inda ba dan an tauna goran data ko ba yanda abun ya tada jeje ya wuya wadansu suka harzuka suka fita da Allah kadai ya san abin da ke iya faruwa.
To kuma me masana da ƴan ƙasa ke cewa game da dage zaben da hukumar zaben tare Najeriya ta yi bayan tashi daga wani taro?
Dage zabe da sauransu da ake yi wanda ya zama kusan yana kokari ya zama ruwan dare ga duniya. Wannan abun yana nuna cewa har yanzu hukumar zabe ta gama dabo-dabo tana tatata.
Bai zo mana akan muna tsammana haka ba sai dai ba abin mamaki ba ne kawai kuma Allah ya sa abubuwan da suka kasa na tara-tara ne su iya kammala su cikin wannan lokaci.
Waɗannan fa so mun taɓa taɓo cikin tarin muryoyin da za mu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke bambare gaskiya baro-baro shiri na 108 cikin jerin shirin manuniyan da ke tinkaho da masu sauraro me yiwa tinkahon kuma amma da dokokin zaben da MSA suka kirkiro a wannan karan ne yasa aka ji daga cikin MSA da jantare na jan da ya kara lashe zabe sanata Barau Jibrin na jihar Kanawa na jawo hankalin ƴan Najeriya cewa zaben nan fa ya gudana cikin tsafta a wannan karo.
Zabe alhamdulillah tunda wannan zaben an shigo da wani tsari na ci gaba wanda da can ba san da shi ba inda hana mahudi kuma ake zabe a bisa tsarin adalci da kuma gaskiya duk da cewar dan adam da abin da ake masa sai yayi wani korafi akan abin da ya gudana wannan kuma tsari ne dan adam amma abin da ake bukata kullun shine idan aka yi zabe Allah bai ba mutum sai ya lura da shi to haka Allah ya so kuma tun ina ga akwai an saba tsarin doka sai shi wanda amma mu da muka dokan nan mun ga iya gani na dai an tafi da haka zaben nan a bisayin da muka tsara dokar zabe da wadda
dokar zaben nan kun amince da yadda za a nika sakamakon zabe ta hanyar na'ura mai aiki da kwakwalwa
abinda muka ce shi ne idan aka yi zabe wannan sakamakon hukumar zabe za ta yi aikawa cikin sabanta wace muka ana zabe a dinga kuma ganin sakamakon a can ba abinda muka ce da kenan
to ne kira za ka yi wa'annan shugabanni ko wannan sai ya shiga kotu kace ku ya je kotu obi ya je kotu shi ma kanshi yanzu bola ce mun ba ya je kotu ji shi ma abubuwan da su da Atiku da Obi suke nema shi ba ya je
sai ka ya ce ya je dai ka raka saka ake yi
tun bayan kammala zaben shugaban kasa da MSA yakin neman zabe a jihar Kaduna ya koma harkar hayyacewa juna game da maganar bambance-bambancen addinin da ake ganin ana ta faman dire daru daro daro tsohon gwamnan jihar Kaduna sau biyu a jere sanata Ahmad Muhammad Makarfi ya ce irin zarge-zargen da malaman addini ke yi wa juna akan siyasa fana da ban tsoro.
Ni wannan ya tuna min da abin da ya faru a shekara ta 2010 kuma yana tsoratar da ni. A lokacin nan malaman addinan dukansu da nan musulmi da na krista ana ta kaiwa komo ana ta zargin juna ana ta wannan ya fito ya zaga-zaga yau gobe wannan ya fito ya yi a ta dangantaka tsakani a kai makura abin da ya faru ba abin jin daɗi ba ne dubban mutane muka yi asara. To abin da ke tsoratar da ni inda dakewa na malaman addinanmu a kan siyasa kuma abin ɓacin rai a cikin harkar shi ne daga wasu jihohi ma shigo mana aiki. Mutanen nan ba su daga jiharsu suna yin abin da suke yi a nan jihar Kaduna ba wasu ma suna cewa suna tausaya mana ba su je jihohinsu sun tausaya ma mutanensu ba da ake ta gallaza ma talaka an yi haka an zo an tausayin shi mutane ba sa jin tsoro Allah su kuma ƴan siyasa ne duka ɓangarorin ba ta yi dangantaka ne da zamantakewa kuma sakamakonsa ba alheri ba ne mutane su zaɓe bisa abin da suka sani ya kuɗin makaranta yake ana tallafa musu wajen noma ya tsaro yake wannan abuwa ne muhimmai
kamar maganar cece ku ce da tukuyar tunar juna akan zaben shugaban kasa a Najeriya kuwa ɗaya daga cikin lauyoyin Najeriya barsa mai nasara Kogo Ibrahim Umar ne yace ya zama wajibi dai a rinka tabbatar da an yi amfani da dokokin da ƴan mansa suka kirkiro
shafi na 114 zuwa na 129 na dokar zabe ta kasa ta yi jadawalin duk laifuka wanda suka shafi dokar zabe to ya kamata a rika hukunta mutane ba wai mutane su zo suna irin waɗannan abubuwa ba a rika kyale su domin da ba dan ansa an tauna goren datta ko ba yanda abun ya tada jeje ya wuya wadansu suka harzuka suka fita to da Allah ka dai san abin da ke iya faruwa wanda kuma demokradiya ce wanda take idanun duk duniya sun turo wakilansu ana kallon mu kin ga sace na 21 da 23 da 24 na tsarin mulkin Najeriya wanda ya dora wajibi ga mu kada martaba kasa mu neman mata suna mai kyau kin ga damu barar da wannan dama din
to yanzu doka ta amince da wannan sakamako da ake ta ba shugaban hukumar zabe
duk abin da aka riga aka kai ga an furta shi shikenan ya zama shi ne sahihin sakamakon zabe da jama'a suka jefa saboda kuma duk wani wanda yake yana adadawa ko kuma neman wani gyara ko canji akan wannan abu da aka furta to zabe shi ɗaya ne ya je kotu yana da dama a hurumi na sashe na 636 da sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya ya kalubance abun tun daga mataki na farko har zuwa kotun Allah
Maganar murgina zaben gwamnati a Najeriya daga ranar 11 zuwa ranar 18 ga wannan wata na Maris fata sa wasu ƴan Najeriya sun fara ciwon bakin da yawa suke cewa a gaskiyar magana hukumar zaben tarayyar Najeriya ta riga ta makaru sai da kuma masani a karkokin shari'a barista Muhammad Ibrahim Zaria ya zazzage dalilin da yake ganin hukumar zaben ta dage zaben gwamnatin da suke ganin ai ya riga ya gangaro
wannan abin ya ta'allaka game da umurnin kotu ne da ta bada cewar a rike wayannan abubuwa kar a taba har sai an gama tatse bayanan da ke ciki na abin da ya shafi zaben shugaban kasa da aka yi sun roki koki ta bada cewar a ba su dama na farko su inspecting din dukkan abubuwan da aka yi amfani da shi na zaben nan wanda ya hada hadda wannan na'ura na bibar wanda ke tantance jama'a kuma shi wannan na'ura ya kunshi dukkan adadin kowane mutum ne da aka tantance su a kowane mazaba tunda suna kukan cewa akwai overvoting wato an yi aringizan ƙuri'a to haka ne za su dubo su danganta shi da abin da ke kasa da kuma abin da ke cikin na'ura so wannan umurnin kotu ne game da yawan daddage zabe da sauransu da ake yi wanda ya zama kusan yana kokarin zama ruwan daraja mai duniya wannan abin yana nuna cewa har yanzu hukumar zabe ta gama dabo-dabo tana tatata akan yanda tarkokin tafi da zabe sai dai abin sai an rinka ji a hankali kuma muna fatan nan gaba idan aka ci gaba da kawo ingantattun dokoki da za su rinka ci gaba da inganta harkan zaben nan muna fatan wannan abin zai zama tarihi a nan gaba insha Allah
tunuma dai kan takarar gwamnati a jam'iyyar adawa ta SDP a jihar Sokotawa sanata Abubakar Umar Gadan da ya ga gadagadar dage wannan zabe bule na cewa ya kamata dai hukumar zabe ta yi amfani da wannan dama wajen ganin ta doke dukkanin tasgaro
yau mun maraita da bayanin cewa an daga zaben mu zuwa wani sati insha Allah ba mu mamakin ganin haka ba saboda alubalanci kala-kala da ke kotu akan larurin zabe sai dai bai zo mana akan muna tsammani haka ba sai dai ba abu mamaki bane kawai kuma Allah ya sa abubuwan da suka kasa na tare-tare su iya kammala su cikin wannan lokaci saboda farajar zabe tana da yawa amma dai da ayi abubuwa ba a yi shiri ba ya lalace to da ya fi so a yi shiri
to duka iyaka batutuwan da zamu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu da tufin dafe mu da fiye ko cewa su bi a hankali domin kwanakin su fa ƙara ƙarewa suke saboda dama ku yana suka rike kujeru ne da ake kiran su kayan aro domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 80 ne ga dukkanin masu muguran matse mu da fiye ko su yi sallamar sakin kujeru da suke ganin sun dafe domin dama wasu da waɗannan mukamai ne suke ta faman doro kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ja cikin wannan shiri na manuniyan da bata mana kauro ni Isa Lord Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya